gobe.
Daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin daga birnin Washington DC sashen Hausa yake magana a cikin shirin yau da gobe shirin matasa akan mitoci 25 31 da kuma 41 za iya kama mu a jamhuriyar Niger a tashar VOA African mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai har ila yau a Niger din za ku iya lalubo mu a tashoshin FM din radio amfani sarauniya da kuma niya a kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio da ki kuma zai sannan za iya sauraron mu ta hanyar yanar gizo a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa
Yusuf Aliyu Harande
tare da ni Daula Salim
a duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi inda yau ma 12 ga watan Maris na shekarar 2019 shirin namu zai tattauna ne akan muhimmancin ilimin demokradiyya
musamman mu a nan bangaren arewacin Najeriya wurin da muke da karanci na ilimin boko yana da wahalar gaske mutane su fahimci ainihin yadda aka tsaro demokradiyya din nan ba tare da an daka samun wayewar kan al'umma ba
to haka yake Yusuf kamar yadda duk muka ga yadda zaben Najeriya ya gudana a wasu bangarorin zamu iya cewa ilimi ya taka rawar gani ta wani bangaren kuma har yanzu akwai koma baya akan ilimi ita kanta da demokradiyya dan haka ne yau zamu tattauna akan muhimmancin wayar da kan al'umma akan ita kanta da demokradiyya muna dauke da tattaunawar da nayi da wani shahararren professor a sashen koyar da harsunan Najeriya a Jami'ar Bayero dake Kano
amma duk kafin nan bari mu fara da wannan ra'ayoyin ku da kuke aiko muna ta shafin mu na Facebook na abokantaka inda a yau muka tambaye ku ya kuke kallon tsarin ilimi a zabubukan da aka gudanar ga kuma kadan daga cikin abubuwan da kuka aiko muna
to haka ne su ga Usman Kasim Kiringim na Arewa dan jihar Damagaran mazaunin kasar Libya yanda ya aika mana yace salam yau da gobe a gaskiya ilimi yayi aiki dangane da tsabukan tarayyar Najeriya sai dai kash amma a wasu yankunan bai yi tasiri ba saboda wasu sun sayar da ƙur'unsu
to Allah ya kyauta kin ji shi kuma Isa Hassan Mada yace gaskiya ilimi ya ba da gagarumar rawa ya taka gagarumar rawa sosai
to sai ummi matar Iliyasu LKD Fatuskum inda take cewa mu dai fatan mu shine Allah ya sa mu ga canji a fanni na ilimi da dalilin wannan zaben da aka gudanar
to shi kuma ko kuma in ce wannan ta hadin gwiwa ce da Jamilu Musa Saballahi da Yusuf Dancuwa kuraga suka ce hakika ilimi yayi matakar tasiri a zabukan da ya gudana ganin yadda ƴan siyasa suka yi ruwa suka yi tsaki suka yi ruwan nerori a rumfunan zabe hakan kuma dai mutane sun yi amfani da ilimin su wajen zaben waɗanda suka dace ba su ainihin dogara da wai kawai a ba su kuɗi ba kenan
haka yake to sai Ibrahim Salisu dan Kaduna inda shi kuma ce wai to yau da gobe ilimi yayi tasiri a zabukan da suka gabata a Najeriya amma fa a wasu jahohin wasu kam har yanzu siyasar jahilci suke yi
to shi kuma Suleiman cewa yayi Suleiman Adamu Tandari Fataskum yace assalamu alaikum yau da gobe ilimi shine girshikin rayuwar dan adam sannan jama'a sun yi amfani da ilimin su wajen yin watsi da bangaren da wani bangare na siyasa da bai dace ba musamman wajen banga siyasa
haka ne kam sosai sai Umar Adamu Katagum inda yake cewa hakika ilimi yayi tasiri a wannan zaben da aka gudanar a Najeriya amma fa gaskiya tasirin nasa ya tsaya ne a burane amma banda karkara to har yanzu dai akwai dalilin bukata a ci gaba da wayar
wa ƴan karkara kai haka ne sosai to shi kuma CD engineer Tandari Fataskum cewa salam yau da gobe ilimi garkuwar dan adam to kin ji taken wannan shiri na
taken Dr. Yusuf Aliyu Haradi
to lalle gashi ya dauko shi kuwa daidai yace hakika ilimi ya taka muhimmiyar rawa a lokacin zabubbuka da aka gudanar mu muna fatar duk shawar duk wayansu shawarwari da aka bada waɗanda suka dace mutane su amfani da su wajen ganin sun guje ma duk wani abu da bai dace ba su amfani da ilimin su
haka yake to sai Suleiman Adamu Tandarun Fatiskum shi ma cewa ya assalamu alaikum yau da gobe ikon Allah hakika tasirin ilimi a zabukan da aka gudanar a kasar mu Najeriya yayi matukar taka rawa musamman yadda jama'a suka yi zabe cikin kwanciyar hankali da lumana sannan suka tsare kuma suka jira aka tashi lafiya
to lalle haka eh kwarai kuwa
to ka sani inda da ne za a yi ta fada ana bangar siyasa ana waye haka ne kam
kuma har a je ma ka kashe kanka akan abin da bai taka karakariya ba
an samu ci gaba kam ta wannan ba kaman dai a zabukan shugaban kasa na ga wannan dai an kuma zo zabukan gwamnati yana nema ya maida mana hannun agogo baya
sosai kuwa sosai to kin ga shi kuma Kadora Digaga dan Fulani warjiki yace daga shi dan jihar daga jihar Bauchi yake ce salam yau da gobe hakika ilimi yayi tasiri a zabubukan da suka gabata a kasar mu ta Najeriya amma inda matsala take shine rashin fitowar al'umma zuwa wajen rumfunan zabe tun daga matakin shugaban kasa to kin ji shi kuma na shi
abin da yace to bari mu karanta wannan kamun mu ci gaba ilan lokaci ya bamu dama ma da mu karasta shi sai Shehu Adamu Joshi cewa to mai ilimi dai ba zai sayar da Qur'an sa ba kuma ba zai lalata Qur'an ta sa ba wajen dangwalawa to duk naga hakan anan inda nake saboda ni dai a gani na babu wani tasiri da ilimi yayi a wannan zaben to shi kuma ra'ayin shi kenan to mun gode dai ku ci gaba da an samu na tambayoyin mu a kodi yau shi muka tambaye ku To madalla yanzu bari mu je ga tattaunawar da nayi da Farfesa Yakubu Magaji Azari daga sashen koyar da harsunan Najeriya a Jami'ar Bayero dake Kano.
Alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai komai mai kowa da ya ba mu rai da lafiya ya ba mu iko har mu kaso inda muke yanzu muna ƙara godiya ga Allah ira tabbata ga mahaikinsa sallallahu alaihi wasallam sha'ani na demokradiya a cikin al'umma da kuma wayewar kan al'umma akan ainihin ita kanta demokradiya wato babban mataki ne na sanin ma me ake nufi da ita demokradiya din ita dai demokradiyan nan sha'ani ne da aka yi shi domin al'umma waɗanda kuma al'umma suke taruwa su yi kuma domin kansu kuma domin cigaban su kuma dama an tsara ta domin al'ummar ne babu shakka al'umma ba za su iya gane ko kuma tafiyar da al'amarin da ya shafi demokradiya yanda ya kamata ba idan ba an wayar musu da kai sosai akan irin muhimmancin ta da kuma irin yanda ake tafi da ita ba musamman mu a nan bangaren arewacin Najeriya wurin da muke da karanci na ilimin boko yana da wahalar gaske mutane su fahimci ainihin yanda aka tsaro demokradiya din nan ba tare da an daka samun wayewar kan al'umma ba duk da cewa dama can al'ummar mu ta arewacin Najeriya al'umma ce da tun kafin ma zuwan Bature suna da tsarin mulkin su suna da tsarin zamantakewar su da suke gudanar da rayuwar su a karkashin tsarin shugabanci wanda kuma ake tafi da komai bisa tsari na shugabanci da bin dokoki da ka'idoji da kuma yanda ake tsara rayuwar al'umma yanda suke tafiyar da ita ba tare da samun matsala ba kowa ya san matsayinsa akwai tsarin matsayi a tsakanin al'umma to amma bayan da turawa suka zo suka shigo mana da tsarin wannan na demokradiya din wanda ake wannan zabe da sauransu domin a kafa shugabanci kuma shugabannin nan su je su yi al'ummar su su samu al'ummar su abubuwa na inganta rayuwa ko na more rayuwa ko na jin dadin rayuwa ko na ilmantarwa ko na kyautata rayuwa duk gaba daya to al'amari ne da ya zamanto tilas al'umma suna buƙatar a wayar musu da kai muraran domin su fahimci muhimmancin wannan abun ta yadda duk lokacin da aka ce wannan al'amari ya taso to mutum zai kalle shi tamkar wani yaki ne da lalle
in baka tashi kayi shi ba to hakika kana zaune wani abun da baka tsammata ba zai iya zuwa ya cin maka na rashin dadi domin shi sha'ani na demokradiya sha'ani ne na kafita ka je kaka ainihin wato gabatar da ƴancinka a matsayinka na dan kasa na ka zabi mutumin da kake ji shine zai iya zuwa ya je samar maka wakilci na gari a duk matakin shugabanci da aka tsara cewa za a gudanar a cikin al'umma to kenan in haka ne matukar idan mutane ba su da wayewa akan haka za su iya daukar abin kamar wani tamkar wasa ne ko kuma wani abu ne wanda kawai za a je a saka su a ranar su sha wahala ko wani abu wanda bai zama tilas su ba shi wani muhimmanci a rayuwa ba saboda suna ganin in ma ba su je ba waɗansu za su je a yi to irin wannan yana haifar da matsaloli a al'umma domin rashin zuwan ko kuma rashin ilimin sanin muhimmancin ita demokradiyyar yakan iya haifar wa al'umma matsala gagarima domin waɗanda duk ba su je ba suna kwanci a gida za a iya zaba musu shugabannin da za su zamanto a ƙarshe suna gasa musu aya a hannu ko kuma suna aiwatar musu abubuwan da ba su suke bukata ba ko kuma suna la'ubali da su ko kuma ba sa kula da sha'anin rayuwarsu ko wani abu mai kama da haka to wannan yana tabbatar da cewa akwai bukatar sai an tashi da gaske an wayar wa mutanen mu kai akan muhimmancin ainihin ita wannan demokradiyya din da kuma yanda tsarin ta yake da yanda aka tsara ta da kuma yanda ya kamata mutane su karbe ta wajen gudanar da ita din
ya kake kallon tasirin ilimi a zaben nan da aka gudana yayi tasiri ko dai har yanzu dai akwai koma bayan ilimi a wajen zabe
alhamdulillah ai kullun kasa tana ƙara ci gaba ne al'ummar ta kansu yana da wayewa ba za a tabbata kullun a wuri daya ba masalan muka dauko tarihin Najeriya yanda abubuwa suka taho da yanda tsarin demokradiya ya kasance duk da a lokuta da dama an yi ta samun shigowar hukumomi na sojoji da suke karbar mulki amma a iya lokutan da aka gudanar da demokradiya a Najeriya uskawo yanzu zamu iya cewa hakika akwai wayewa ko kuma akwai ci gaba ta fuskar wayewar kan al'umma a sanin muhimmancin wannan demokradiya ba kamar yadda abubuwa suke a baya ba yanzu ga misali idan muka duba a wannan karin da aka gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka tun daga kan na shugaban ƙasa da shi da na majalisar dattijai da na wasu majalisar wakilai kuma yanzu har aka zo aka dawo kan gwamnoni da kuma 'yan majalisu ne dokoki na jiha za mu ga cewa wato an samu ci gaba ta fuskar yadda mutane suke sanin wato muhimmancin wannan al'amari na demokradiyya musamman ta fuskar abin da ya shafi sanin wato waye za su zaba a rayuwarsu ba kawai duk ɗan da aka kada su dinnan rubutu su bi ba tare da tunanin cewa a'a wannan mutumin zai iya zuwa ya kare musu hakokinsu a wurin da ya kamata ko ba zai iya kare musu hakokinsu a wurin da ya kamata ba ko kuma wani abu mai kama da haka yanzu a wannan karan in muka duba zamu ga cewa mutane sun fito sun kada ƙuri'unsu kuma sun yi kokari su nuna wa duniya cewa hakika wanda suke so shi suke yi kuma babu wani da ake iya zuwa a canza musu hankalinsu lokaci daya ko kuma a saka su su bi wani wuri da ba shi bane ra'ayinsu ko wani abu mai kama da haka wannan yana nuni da cewa mutane sun fara farga sun fara fahimta duk da cewa ba za mu ce wai 100% wannan wayewar ta zo ba sannan a hankali tana zuwa a ko a yanzu akwai waɗanda ana iya canza musu tunanin nasu to amma ana tafiya abin yana ƙara budawa za a zo lokacin da baka da wata hanya da zaka iya jan hankalin mutum matakar ba aikin zaka gudanar masa ko kuma ba aikin ka gwada a cikin al'umma ko kuma ba hali na gari ka nuna a cikin al'umma ba har mutane su fito su baka amincewa su baka amanar kawunansu su fito su kwansu da kwarkwata su zabe ka domin ka je ka wakilce su a matakan iko daban-daban da muke da su a ƙasa ba wannan kenan ko a wannan karin in mun duba yanzu yadda aka gudanar da waɗannan zaɓuɓɓukan akwai da dama da muka ga mutane sun fito sun nuna cewa su ga mutanen da suke so ba kuma ruwansu da ko a ɗan wannan jam'iyya ce ko ɗan waccan jam'iyya sun dai abin da suka riga suka doge suke so suke ganin shi ne abin da zai kai su ga mafita mutane sun tsaya a tsayin daka wajen ganin cewa sun aiwatar da zaɓensu ta wannan fuskar saboda suna ganin ita ce hanyar da za ta iya kulle musu a rayuwarsu da su da 'ya'yayensu da jikaninsu to wannan kin ga ci gaba ne ta fuskar wayewar kai ga al'umma
sabanin da da ra'ayin wani ne ku gunan wurin ku kawai nan za ku yi ta bi ba tare da tunanin me ku ra'ayin ku ko me tunanin ku ko me kuka sani game da wannan mutumin ko kuma game da wannan jam'iyyar ko kuma game da wannan abin da za a aiwatar muku ba
to nace wani kira zaka yi wa a matsayinka na malami wani kira zaka yi wa ƴan siyasa akan yadda suke campaign din su zaka ga sun fito suna campaign su burin su kawai suna campaign ma jama'a yadda za a zabe su maimakon in suna campaign din nan su dinga nuna ma jama'a muhimmancin shi kanshi zaben da muhimmancin ƙuri'ar su da abubuwan da ya kamata ma su kalla a wajen mutumin da za su zaba mai ba wai su zauna suna nuna cewa lalle su ya kamata a zabe su ba kamar yanzu yau muna magana ne a fagen ilimi ya kamata a ce su kansu ƴan siyasa ma suna amfani da dama idan suna campaign su magana akan ilimi akan kiwon lafiya kamar su ce to kamar in a ce wanda ya gwamnati ne ko ya majalisa za ku iya cewa to ya kamata ku duba fannin ilimi wana inganci aka samu wana cigaba aka samu kamar shi ma zai faɗi abubuwan da nayi wannan to wannan zai iya wayar masa da kan da za su zabe shi ba wai kokarin nuna kawai a zabe shi ba
to babu shakka shi sha'ani na dan siyasa ko kuma mu ce ni dan siyasa duk lokacin da ya fito da burin sa na bukatar a zabe shi shi kawai abin da ya sa a gaba ya za a yi ya ya ja hankalin al'umma sun zabe shi ba kowa bane ya damu da nunawa al'umma muhimmancin yin wannan zaben a rayuwar su ba kowa bane ya damu da wayar musu da kai akan muhimmancin kurkun su ba kowa bane ya damu da nuna musu sanin wato ainihin nagartattun halaye da ya kamata su lura a tattare da dan siyasa da yazo yake neman ƙuri'a su ba wasu suna ganin ma yayin da suka fito suke nuna waɗannan nagartattun halayen ko wani kama da haka kamar suna ihu ne suna takawa cikin su ba domin in an auna za a iya ganin waɗannan nagartattun halayen su ba su da su na biyu abin da ya shafi kaman gabatar da abubuwan da mutum ya yi wa al'ummar sa waɗanda suka shafi cigaban su ko a bangaren ilimi ko a bangaren lafiya ko a bangaren kyautata rayuwar su ko a bangaren duk dai wani abu da ya shafi kunshiyar wato da aka kafa demokradiyya domin al'umma su more ta al'amari ne da a yau waɗanda suke kan mataki na mulki wasu lokutan wasu daga ciki sukan zo su yi wa mutane roman baka a lokacin da suka zo suke bukatar ƙuri'unsu waɗansu kuma sukan zo su faɗi sahihin abin da suka aiwatar waɗansu kuma a karansu na farko ba su da wani abin da za su iya cewa gashi sun aiwatar sai dai alƙawuran cewa za su aiwatar da kaza za su aiwatar da kaza wannan ya sa a banancin bana in kin lura za ki ga akwai ƙungiyoyi da dama da suka dinga hada ainihin shiri na muhawara a tsakanin waɗanda suke takarkaru na waɗansu mukamai a ƙasa domin a kirawo su a tattauna da su a yi musu tambayoyi akan irin shirye-shiryensu na abubuwan da suke jin za su yi wa al'ummar su ko kuma suka yi wa al'ummar su da har suke jin cewa sun cancanta a sake zabar su a karo na biyu an yi waɗannan muhawarori a wurare daban-daban kusan a jihohi da dama na arewacin ƙasar nan kuma har da Abuja an yi ƴan takarar neman shugabancin Najeriya an yi hira da su an musu tambayoyi da sauransu domin a ji irin waɗannan abubuwa ko ta nan in kin duba za ki ga akwai ci gaba kenan da har yanzu har a kawo yanzu a kasar mu an kawo yanayin da idan ka fito neman mukami sai an zo an tsiye ka an zaunar da kai an tambaye ka me kai wa al'umma kuma me al'umma suka mura dangane da wannan mukami da kake ko kuma idan zaka je wannan mukami me kake jin zaka yi wa al'ummar ka kuma za a tare wannan abun a ajiye shi ta yadda idan baka aiwatar da wannan abun ba to ranar da duk ka dawo kace kana so ka sake shan jiniya karo na biyu al'umma za su iya daukowa wannan alƙawuran da ka taba fada kuma baka cika su ba su dauko su kalubalance ka da waɗannan maganganu da kai ka yi su da kanka to kin ga wannan zai saka su kansu ɗan siyasar su da daidaita zaman su wajen yanda za su san me za su fada kafin su zo neman ƙuri'ar al'umma wannan yana dada nuni da cewa hakika mun fara kama hanyar wato wayewar kan al'umma ta fuskar demokradiyya yanda al'umma za su san 'yancin su kuma su san waye ya kamata su zaba sannan kuma su san me muhimmancin wannan demokradiyyar ko kuma fita zaben ko kuma kada kuri'ar a rayuwarsu da ci gaban su da kuma abin da za su bari na bayan su, domin in an kyautata yanzu kyautatawar za ta ci gaba ne ba wai a iyakai ba, har bayan ka. Kiran da kawai za a yi wa yan siyasa akan wannan shine a duk inda suke su ji tsoron Allah, saboda ita dai wannan kuri'a da al'umma suke ba su amanar kawunan su al'umma suke bayarwa. Mutum zai fito daga gidansa wani tun asuba, zai fito ya tsaya cikin rana ba ruwa ba komai, ga tsananin rana, ga kura, ga komai, amma zai tsaya ya ga cewa ya dangwala maka kuri'a, domin yana jin kai din nan zaka tafi wani wuri da zaka je kaka kare masa yancin sa, ka samar masa abubuwan da za su kyautata masa rayuwarsa. Wannan ba karamin al'amari bane, badda duk wanda yayi wasa da shi hakika yau ko babu hisabi, to rayuwa kadai ta ishe ka ta zame maka alƙali idan baka yi wa al'umma abin da ya kamata ba, domin suna da haƙƙi na lokacin da suka bari, suka bar gidajensu, suka fito kwansu da kwarkwatarsu, da su da iyalansu suka fito suka zaɓi mutum. Hakika na wuya rake a wuyansa, da dole ya tsaya kai da fata ya ga cewa ba kansa ya gina ba, ba iyalinsa kaɗai ya gina ba, ba ‘yan uwansa kaɗai ya gina ba, a ya gina kowa a cikin al'umma, domin al'ummar ta ci gaba. Ci gaban al'ummar da zamanta lafiya, shi kansa da shi da iyalansa da ‘yan uwansa shi ne ci gabansu, shi ne kwanciyar hankalinsu, shi ne zamansu lafiya.
To, Daula, kin ji bayanai kwata hilla kenan, kin ji yanda farfesa yake wannan. To, kamun nan bari mu shakata da wannan waƙar. Dola, na ga kina dan takawa ne ke ba.
Waƙannan na ratsa jiki sosai.
Ai, shi ne. To, madalla, bari mu ƙarasa jin wannan tattaunawar ta Malama Dola Salim da Farfesa Yakubu Magaji Azare.
To, a matsayinka na farfesa kuma malami a jami'a, bari mu koma matakin jiha. Wane kira za ka yi wa gwamnatin jihar Kano akan yadda hanyoyin da ya kamata ta bunƙasa harkar ilimi a jihar, tun daga matakin primary, secondary, kamun a koma ma jami'a ita kanta?
Alhamdulillahi, halin da muke ciki, hukumomi ba ma wai kawai na jihar Kano ba, muna magana ne na jihohi musamman arewacin Najeriya da ake da waɗannan matsaloli na yara ba sa makaranta ko kuma koma baya ko ci baya na ta bangaren ilimi. Babban kiran da za mu yi a nan shine tilas ne hukumomi su tashi tsaye wajen inganta ilimin primary school, domin a nan tushen yake. Idan ba a tsaya an mai da hankali wajen kyautata shi wannan ilimin na primary school ba, to kullun abin da yake tasowa yake tahowa saman baragurbi ne. Shi ko baragurbi idan har aka bar shi ya taso, to a ƙarshe ba zai samar da abin da ake bukata ba. Kuma ko gini za ka yi idan baka samar da foundation mai ƙarfi ba, to hakika kana da yiwuwar ka samu gini mai rauni a sama. To a kullum a gaskiyar lamari shine ana la'ubali ko kuma ana rikon sakainar kashi musamman a bangaren ilimi na primary school. Wurin da ya kamata a ce an sami ainihin masu ilimi sosai suna koyar da yara a primary school, kuma su waɗanda suke koyarwar nan ana ba su duk wata kulawa ta musamman da ya kamata, domin su ajiye komai su tara hankalinsu wajen ganin cewa yaran nan sun samu ilimin da ya kamata su samu, sannan kuma an samar da nagartaccen wurin koyarwa da nagartattun kayan aiki yanda ya kamata. Ko hakika rashin haka yakan jawo koma baya, wanda kiran mu shine a tsaya a maida hankali wajen hakan din. Ba zai yiwu a ce malamin da yake koyarwa a primary school yana Allah ya gama koyar da yan primary school ya dauki adede ta sahu ya kama hanya ya burga ya shiga cikin gari ya tafi ya je kama harkar adede ta sahu dan ya samu kuɗi ba. Ya dace ne a ce malamin da yake koyarwa a primary school hankalinsa kadahan yana tattare ne akan wannan makarantar da ɗalibansa, yana jin kamar yadda ƴaƴansa na cikinsa suke baya so wani abu da zai faru da su, haka yake jin waɗannan ƴaƴa, haka kuma yake koya musu. Wato ya zamanto koyarwar akwai shauki a cikinta, ba wai kawai koyarwa bace da yake yi dan kawai a bashi dan abin da zai je sai abin da zai ci ba, a'a, ya zamanto koyarwar yana yin ta da shauki, yana yin ta da sha'awa, yana yi yana so, kuma yana yin abin da kishin al'ummar sa, yana jin kamar ƴaƴansa na cikin sa zai koyar. Haka ya kamata a yi tsarin da hukuma za ta tsara yadda malamai za su zamanto suna cikin kwanciyar hankali da walwala da samun duk biyan bukatunsu yadda ya dace. Babu yadda za a ce ba mu da damar da za mu yi haka, muna da ita illa iyaka dai mai yiwuwa hankalin ne ba a mai da shi gurbin da ya kamata a mai da shi ba, ake mai da hankalin waɗansu ranan da ba su kai wannan muhimmanci ba, saboda shi ilimi ba shi da nabi. Tilas ne duk wani ci gaba da ake so to sai an gina ilimin nan. To saboda haka shi wannan ilimi na primary school ana buƙatar a gina shi gini mai ƙarfi kafin a matsa secondary school. To yayin da aka je secondary school ya zamanto nan ma ana samun gogaggun malamai, ana tsayawa ana ba su horo mai ƙarfi, ana kula da su, ana musu jarabawoyi domin a tabbatar da cewa matakin iliminsu da ƙwarewarsu a fannin koyarwar ya kai matsayin da za su koyar a waɗannan matakai na secondary school tun daga aji ɗaya har zuwa aji shida kamar yadda tsarin ƙasa ya bayar. Ya zamanto iliminsu ya kai koyar a waɗannan matakai, kuma ana duba su lokaci-lokaci, kuma ana kallon abubuwan da suke aiwatarwa, sannan a ba su dama su fahimci yaya tsarin koyar wannan yake na zamani, sannan kuma yaya za a samar musu kayan aiki, yaya za a buɗa musu hanyoyin da za su fahimci gasa wajen jajircewa da nuna ɗalibansu su ne fitattu, su ne zakakurai, su ne suka fi wato mai da hankali wajen yin abin da ake a buɗa musu damarmakin da duk za su ringa aiwatar da haka, domin kullum su zamanto suna shaucin yaya za su nuna ɗalibansu a idon duniya ya zamanto ɗalibansu sun zamanto nagartattu a kowane mataki. To dole duka sai an samar da irin waɗannan abubuwan kafin duk in ka samu ilimi mai inganci a primary, ka samu ilimi mai inganci a secondary school, to insha Allah ina tabbatar miki da an tafi makarantu na gaba da secondary school, kama college ne ko kuma polytechnic ne ko kuma jami'a ne, to za ki ga za a samu sha'anin da sauki domin an samu kyakkyawan foundation mai karfi. Saboda haka a can kawai karasawa za a yi da su su buɗe idonsu sosai yaya duniyar take ciki kafin su shigo cikin al'umma su zamanto masu amfani sosai. To amma a halin da ake ciki gaba ɗaya an taho tun daga primary a gurgunce an shigo secondary ɗin, to yayin da aka ɗauke su aka miƙa su jami'ar sai ki ga dai haka dai ake ta fama. To dole ne sai hukumomi na jahohi sun tsaya da gaske sun mai da hankali wajen inganta ilimin nan a kowane mataki, musamman a matakin primary school da secondary school, wajen yadda za a inganta ainihin rayuwar su kansu malaman da kuma samar da nagartattun wurin koyo da koyarwa ɗin da kayan aiki nagartattu da kuma ba da damarmaki ga yara domin su bayyana ƙwarewarsu ko kuma su bayyana fahimtarsu akan abubuwan da suka sani da kuma wanda za su iya.
To mun gode Farfesa Yakubu Azare. To malalla Dr. Yusuf Barin da wajen kakaji maganan da Farfesa yayi maganan shikin ilimi, sai an fara daga tun daga matakin primary, kai ya kake kallon wannan?
To ayin kin lura me yasa kasashe da suka ci gaba ko kuma kasashe da suka zama wani abu musamman a fannin ilimi, in ka dauki kasa irin su Finland, irin su Singapore da dai sauran rikin su Ingila da Amerika, ai ba komi bane daula wanda ya wuce wannan ilimin matakin farko na primary din nan, suna ba shi matukar mahimmanci saboda suna ganin duk ka samu wannan ko kuma ma ai bincike ya tabbatar da cewa duk aka samu wannan nagartaccen ilimi a wannan matakin, to shikenan an samu ilimin da ya dace.
Haka yake. To Dr. Yusuf, mun gode ga lokaci na yayin halin shi a matsayin wanda ya taimaka mana ya bamu umurni, Daniel Brown da injiniyan mu na yau, da ni Daula Salim muke cewa a huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu. Mun gode Dr. Yusuf.
Thank you so much. Muna godiya Daula.